بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله. نعم.
فصل في ذكر باب حقوق الزوجة على زوجها. قلت إلم أيها القارئ الفهيم أن للزوجة حقوقا على زوجها كما أن له حقوقا عليها كما ذكرنا بعض منها في الفصل السابق، وسنذكر الآن إن شاء الله تعالى شيئا يسيرا من حقوق الزوجة على زوجها على الاختصار. والله تبارك وتعالى يقول في ذلك: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. وقال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسي أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا. والآيات في هذا الباب كثيرة. وأما الأحاديث الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من تزوج امرأة بصداق مثلها وهو ينوي ألا يؤديها فهو زان.
منذ فأنا كما yawa yau kamar yadda muka fada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aisha bayani kan haƙin ko haƙoƙin da suke kan mata na maza, wannan miji haƙin miji da aka jijjito. Kuma yau karatu ya zo akan magana akan haƙin mata, kuma haƙoƙin mace akan mijinta. Kamar yadda miji yake da haƙi akan matarsa, to haka ma mata take da haƙoƙi ita ma akan mijinta. To anan abubuwa suna da yawa. Mata ko mace tana da haƙoƙi fal da yawa akan mijinta masu yawa, waɗanda za mu faɗi wasu kaɗan daga ciki a bisa taƙaicewa tun daga cikin littafin Allah Alƙur'ani mai tsarki. Allah tabaraka wa ta'ala ya farfaɗi waɗannan haƙoƙin, kuma mun ji ma abinda Allah tabaraka wa ta'ala ce: walahunna mislu allazi alayhinna bil ma'ruf walirrijali alayhinna daraja wallahu azizun hakim. Abin da yake kansu su ma yana kansu na daga haƙoƙi da kuma alkhairi, amma daraja da fifitaka dai maza suke da ita akan mata. Amma su ma matan suna da haƙoƙi akan wato ainihin mazajen, kamar yadda su ma mazaje suka aka ji haƙoƙinsu. Sannan Allah tabaraka wa ta'ala daga cikin haƙin da ya fara faɗa na mata akan maza, sai Allah ya fara da tushen lamari shine sadaƙi. Mun ji Allah tabaraka wa ta'ala ya yi magana sadaƙi. Ko mun sani haƙin farko da za a fara dama biya, da za a fara ƙaddamar da shi shine sadaƙi. Yayin da mace ta karɓi sadaƙi daga wajen miji, haƙinta na farko kenan da ta fara karɓa shine wajibi, labudda a kula da shi kuma a mutunta shi. Don Allah tabaraka wa ta'ala ya ce: watun nisa sadaqatuhunna nihla, ku ba wa mataye sadaƙarsu, ma'ana sadaqatuhunna sadaƙansu kyauta, kyauta ne ake basu. Yawwa, kuma wannan kyautar wajiba ce, ba kyauta ba ce ta taɗawi'i ko ta mustahabi, kyauta ce wajiba da labudda za a basu sadaƙin nan nasu. Su kuma matayen suka karɓa abin ya daɗi, daga gare ku suka karɓa, to babu komai naku a cikin wannan na mata ne, sai su je su ci abinsu suna masu farin ciki suna masu koshi da shi yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya halatta musu dan haka dukiyar sadaki wajen mace haƙinta ne daga miji kuma abu ne mai kyau mai daraja da mace kamata ta rike shi tayi abu muhimmi shi sa mafi yawa dai saboda ko jahilci ko wani abu zan ce na iyaye sai a karbi sadaki na ya mace babu wani kula mata da shi kawai wani ma wata ma ba za ta sanya akai ba kawai ran daurin aure dai an ba babanta sadaki ba ta san zancen ba to ko me za a yi wa mace a je a yi mata amma wannan abu ta ya zama wani abu da za ta yi alfahari da shi ko a sai mata wani abu da zai amfane ta ko kuma a aje sai an nutsu a zo a ba ta kudin abin da take so ta yi nata ne kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana ainihin tabbatar da wannan mun ga abin da ya faru a zamanin sayyidina Umar da ya tara mata ya ce za a yanke iyakar sadaki cewar daga kaza ba za a yi ƙari ba doka ne to shi ne ana cikin wannan taron da yake an tara har da mata sai wata mace ta ɗaga hannu ta tashi ta ce ya amiral muminina ya za ka yanke ka taƙaice mana abin da Allah bai taƙaice mana ba a ba mu sadaka sadaƙin mu Allah ya ce wato nisa as-sadaqati inna nahlan kyauta a ba mu ba da wani yanke mana ba ana da iyaka na sadaƙi kamar rubu dinarin da aka sani tuntuni a kansa ake idan mutum ya zo sadaƙi bai kai rubu dinarin ba dole a ce ya ƙara ya kai ba za a karɓi sadaƙi bai kai rubu dinarin ba wannan kowa ya san caccanjawa abin yake tun daga naira kaza har ya kai dubu kaza har yake har yanzu ya kawo duk 20,000 da wajen shida da ɗaruruwa to kaga idan mutum ya zo ɗaurin aure labudda ya cika wa haƙƙin matarsa a samu sadaki kuma ya kai wannan adadin amma daga nan ba za a yanke abin da zai ƙaru ba in mutum ya ƙara ya faka babu komai ihsaninsa ne ba za a taƙaice ba to shi sa sai na Umar zai taƙaice ya ce kada a ga fa da ta faɗi wannan sai ya gode mata matan nan ya ce ya gode ta yi masa kuma gyara kuma ya karba sai aka dakatar da adadin sadaki amma da a lokacin sai na Umar ya yanke to kaga duk iyakacin wadatarka da iya inda kake so ka kyautata ba zai fice iya inda aka yanka din nan ba duk da cewa ba a so a cika kudin sadaki ya yi yawa saboda albarka aure kaddan ka kana da kudi ka ce ka ba da kudin sadaki miliyan kaza ko ka ba da 100,000 kaza dinnan duk ba burgewa ba ne a ba da kudin sadaki in ya haura rubu dinarin da kaɗan ba komai in ya ɗan haura da ɗan kaɗan duk ba komai wannan ba hana ba amma a zo a yi na alfaharin nan shi ne manzala yake cewa mafi ficin aure albarka shi ne wanda yake da abubuwan wahala kaɗan ba a wahalar ba ba a je an kai abubuwa an raina ba ko a kai sadaki an raina ko a ce sai an ƙara an wahala to wannan dai yana rage wa aure albarka haƙƙin sadaki sannan daga cikin haƙƙinsu Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana wa ashruhunna bil ma'ruf ku yi mu'amala da su da alheri ku kyautata musu kada ku yi musu wulaƙanci mata labudda ne maza su tabbatar da cewar hulɗarsu da mata babu cin mutunci babu wulaƙanci mu'ashara ce ta alheri har ma Allah ya ce fa in karihtumuhunna idan kuma kun ƙi mata kuna ƙin su ne kai miji kana ƙinta to fa asa an takrahu shay'an da so da yawa ya kusanta ku ƙi abu Allah ka kuce abun kuma waya ja'alallahu fihi khairan kaseeran Allah kuma ya sanya wa abun nan alheri mai yawa ta iya yi wa mace ce ka zo kake kinta ko aka baka ba yadda za ka yi ko kuma ka zo kana tare da ita ce maka wani abu ka zo ka kita kuma ka tsangwame ta kamar kar ku kita kar ku matsanta kin dan da yawa abun da mutum yake ki Allah kuma ya sanya wa abun alheri yanzu idan kana kin mace kana takurawa kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ka zauna da ita ana nan sai ciki sai haihuwa sai ƴaƴa to ai kaga kin bai maka fa'ida ba kuma gashi Allah ya sanya alkhairi a ciki akwai alkhairin da ya kai samun zuriya ne matan da ta haifar maka da ai kaga ta gama zama maka alkhairi amma Allah tabaraka wataala ce asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum duka abubuwa na Allah to saboda haka labudde ne ai mu'amala da su mai kyau sannan kuma yana daga cikin Allah tabaraka wataala tunda ya san mu ya san kuma wato ainihin halinmu ya san tsarin zuciyarmu da irin yadda muke yin mu'amalar mu Allah tabaraka wataala sai ya dada gaya mana wani abin da za mu kula da haƙi na mata haƙin mace ka yi mu'amala da ita ta auratayya da irin abin da yake haƙinta ka kiyaye ka bata kada ka auri mace ka jingine ta ta zamanto baka kula ta sai kawai ka ɗauko ta ka ajiye ta ka ɗauki wata wacce ita ce kake so ita ce take mace ita ce mai aure ita ce wannan kuma tana jingine ba ta da haƙin aure ba ta da haƙin mu'amala duka cinye mata ka ba wata ko matan ka hudu to Allah tabaraka wataala ya hana haka har ma Allah tabaraka kula matanka kai mu'amala da ita da dukkanin zaka yi kai da ita in dai ba cikin yin mata mu'amalar da zaka yi za ta zama da cutarwa gare ka ko da bacin rai ko da cutar da mutunci ba idan akwai hulɗar da idan ka saka zaka yi da matarka ba ta dole ba zaka cutu to sai ka bari kai da wacce ba zaka cutu ba amma mu'amalar da ta zama ta dole shine auratayyar kar a hana mata kwana kar a ki kula ta kar a barta kawai ga ta nan sai dai ta cituwo ta kwanta tana kallonka baka iya yin komai da ita baka mutunta ta baka to wannan Allah ya hana in har kana da wata da kai kake so ko kuma ka fi so to wannan dinnan ma ita ma dole ne ka kula ta kar ka barta a jingine shine Allah tabaraka wannan kuma mafi yawa saboda rashin adalcin maza da zalunci irin nasu in suka samu kansu a cikin irin wannan halin to wacce ba ta samu muwafaqar ita aka so din ba to ita take shan wahala da wulakanci kuma jingine ta make Allah tabaraka wataala ya sani ya fada kuma ya tabbatar da haka cewa inna din miji yake da mata lallai in sun kai biyu uku hudu akwai wacce ita ce take rike da zuciyar wacce zuciyar miji ta fi karkata wajen sa wannan sauran san wannan da yafi yawa ko ta karkata zuciya baya hana a so su baya hana a yi mu'amala da su in an samu mutumin Allah ma ba a gane irin mai wannan matsayin a cikin zuciyarka a gidan tare da cewa kuma baka isa ba ai sai Allah ya ware wacce ita ce ta karkata tafi nauyi a zuciyarka wannan sunna ce da al'ada ce ta Allah tun daga annabawa da waliyai da salihai da kowa in dai ana da mata to sai akwai shi sa mata a tsarin rayuwarsu in sun yi tunani kowace mace ta zama yar musabaka kokari ake kowace ta zama ita ce ta zama mujalli ta samu number 1 idan kun kai ku uku ne ko ku biyu ne ko ku hudu ne to inda hankali da tunani kawai babu cutarwa amma kokarin da ya kamata ya zama wajibi a tsaya a yi kowace nafsi-nafsi din nan da ake cewa ne nafsi-nafsi kai a tun a duniya nafsi tun a cikin gidan kowace ta yi kokari ta ga ta samu zuciyar miji ta yi raja'i da addu'a ne take yi da himma da kyautatawa Allah ya sa ta ce Allah ya sa ni ce a gaba kowace abin da ya kamata kenan ba fada ba ba mugunta ba ba sharri ba tunda dai Allah shi ya tsara haka lalle sai an samu wata ta gaban goshi to kowace ce kokari ta zama ita ce kawai in kin ce ba haka ba ko wani gidan auren kika kashe wannan kika tafi zaki iya zuwa can ma ki je ki baki sa'a ba ki samu wata ita ce a can a gaban goshin saboda haka kowace ta tsaya to in aka samu mutanen Allah almajirai su ba a gane haka a gidajen su mata biyu ne uku ne hudu ne idan ka su kankin kansu saboda koyin mutanen Allah da manzon Allah kowace ji take ita ce tafi kowace a gurin miji kaga ai hulɗa ta yi daɗi haka kuma ma'aikin Allah. Saboda haka to duba da haka ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walam tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal mayl fazaruha kal mu'allaqa wa an taslihu wa tattaqu fa inna Allaha kana ghafurar rahima. Ba za ku iya daidaitawa ba tsakanin matanku nan na ta'dilu dinnan ta'dilu lam tastati'u an ta'dilu ba za ku iya samun daidaitawa ba a tsakanin matanku ka ce yadda wannan take a ranka haka yadda wannan take a raina ɗaya ne babu saboda tsananin kulawarka da adalcinka a ce ka daidaita mata. Allah ne ya ce ba za ku iya ba. Ba zai daidaitu ba. Mai mace faɗa ya karatun na ya shiga nasa ba. Mai mace ɗaya jijji yake kamar busa yake. Sai Allah ya baka wata ƙanƙara. Ka san ka ga wannan karatun ko ba bita za ka gane shi. Ba za a iya ba ne ka daidaita su. Sai dai akan samu matanka suna da yawa kowace ta samu fifita ta ɓangaren wani abu da waccan ba ta same shi ba. Wannan ma ana iya samu wacce take wannan ta sha gabanka a waje kaza a mu'amala kaza ita ce mai ɗakin gabas. Wannan kuma a waje ɓangare kaza mu'amala ta da wance waje kaza kai ita ce ana samun haka. Amma ku ce wai yadda kowace take ka daidaita su don tsananin iya zama da iya aure da adalci matarka wannan daidai da daidai suke babu wani abu ba haka ba ne. Allah ya ce ba za ku iya ba sai dai Allah ya ce wato ba za ku iya yin daidaita a tsakanin mata ba ko da kun yi kwaɗayi kun yi ƙoƙari ku yi hakan. Allah ya ce ba za ku iya ba tunda shi ya halice mu shi ya zuciya mu maza shi ya san abin da zai iya dora mana mu iya to ya ce ba za mu iya haka ba. Shine Allah ya ce fala tamilu sai dai kar ku karkata gurin wacce kuka fi so kullal maili dukkanin karkata komai da komai ba waccan komai ka share sauran mata duka sai mace ɗaya tak inna lillahi wa inna ilaihi. A gumi ta yi ko binne ko mai ta yi ma dai ka yi ƙoƙari ka daidai ka yi ƙoƙari ba za ka iya daidaita ba amma yi ƙoƙari kar a tozartar da wata daga cikin mata. Idan za a iya samun wani wajen wani gidan sai ka samu mata huɗu ne amma kowace ɗaya daga cikin uku kamar ita ce ta gaban goshin kowace ta nuna ta gamsu ana da kula da ita amma ɗaya tak akan ta jalalata sauka to kada a batta inda Allah ya ce wala tazruha kada ku batta fata zaruha kar ku karkata dukkanin karkata fata zaruha ku barta kar mu'allaka kamar wata abarra ta yewa kamar wata gafaka an san gafaka ai jakar makaranta kawai kara ta yata can tana ta shan kura kar ku yi mata haka. Wacce bata samu shigan nan ba kar a wulakantar da ita a rataye ta wadda ta ce rabanta ma da tsagame gida su ka ɗaita wai ai zai kai shekara takwas nawa a kai haka to kaga wannan an rataye ta ta zama kamar gafaka to kar ai haka. In kana da hankali kana da ilimi kana da koyi da manzon Allah kowace daga cikin matanka kowace daga cikin matanka za ta shaida kana da kulawa da ita akan haƙoƙinta da mu'amalarka da ita ba a ci mata haƙƙi ba a ɗaukan haƙƙinta a ba wata to in ka samu wannan shaida abin da ya rage a cikin zuciya wacce ka ji wannan wani abu ne daban wanda kai kuma da Allah kai ne ka san yadda za ka yi ba mu ba ma annabawa kai dade da annabin mu Muhammadu ya koya mana kuma an yi ruwaya abinda yake na cikin ɗaki da annabi da sayyida Aisha da abinda aka yi a cikin rumfa da sauran mata ma ruwaya ta bayyana mana ba a ɓoye ba domin a koya mana yadda abin yake domin inda ana ɓoye mana wasu hadisan da wasu ruwayoyi na zaman annabi da matansa to da kwa ma calatta mu ta yi muni. kuma aka faɗa abin sai kai ne ji ka ji ah ya kamar an tona abin da yake nan cikin ɗakin annabi kuma ba komai annabi yake mana ba dan ya nuna mana shi still ne babu komai tare da annabi shi yana da damar yayi komai ya daidaita amma zaka ga abin da shi annabi baya yi ba sifar sa bace sai ka same shi a wasu ruwayoyin yayi abin amma ba dan komai ba dan ya nuna mana yadda ake yi ne da yadda zamu yi annabi baya mantuwa annabi baya rakkanuwa amma an yi sallah al'asr manzon Allah ya sallama a rak'a ta biyu bai mance ba bai rakkanuwa ba da aka yi magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zule dai ne ya tambaye shi an tauye sallah ne ya rasulullahi ko kuwa ka mance ka bance ne aka suratu salat amnasi ta ya rasulullah manzon Allah ce ai dukkan biyin ba wanda ya amku ka ga wannan sifan mu ce mu mance ko mai rakkanuwa shi ba wannan tare da shi kuma rak'a hudu ce ba a tauye ba amma menene karshen sirrin wannan abin da ya faru ba manzo ya tabbatar mana yayi aka ne dan ya koya mana ya sunnanta mana yadda mu da muke da wannan sifar in ta same mu ya zami to haka zama da mata zamanin da aka yi rashin abinci a Madina sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka masa hadiya ya shigo gida da dabino guda 11 yana da mata 9 suka zauna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dau dabino ɗaya nasa ɗayan kuma annabi ya adana shi ya ba wa sauran kowace ta dauka dabino nawa ne ya kare 10 kowace ta ci aka yi murna aka gama aka tashi ranar manzo Allah yana ɗakin sayyida Aisha da suka shiga ɗaki da sayyida Aisha ya ce Aisha ga wannan ɗaya dabinon ke ki ƙara mai manzo ya ce Allah kar ka kama ni da abin da na aikata Allahumma la tu'akhidhni bima fa'alt Allah kai na yarinya kai ka ɗoran santa to yanzu manzon Allah wannan ai ba sifarsa ba ne mu ne yake koyawa ko da da wata da ta sha gabanka ɗin za ka ɗan kyautata mata to ka koma ga Allah kana neman afuwarsa kuma ka yi ƙoƙari ka tuna da ita mai ɗakin yamma ba a kyalewa abin da ya fi ƙarfinka da tsari na Allah to sai da lallaɓawa shi sa Allah ya ce kar ka bar waccan ta zama kamar wata gafaka a rataye kuma in dai aka cika haƙi na ɓangaren jinsiya ta aure zaka mata zaka ba wannan tana da kwana da kai kwana biyu ko uku wannan tana da kwana biyu ko koko matan ka huɗu ne suna gewayawa kwana ɗaya ɗai ko kwana uku uku ko kwana biyu biyu to idan dai har kowace mace za a saurare ta a kwana da ita kamar yadda aka kwana da kowace to an ba ta haƙƙinta kuma ba a batta a rataye ba duk wani abin da zai biyo baya bayan wannan na mu'amala wannan bai zama aibu ba kuma ba zai zama abin da za a ce an cutar da wani ba wa musamman zaka dubi matanka wace irin mu'amala suka iya wace irin mu'amala suke yi da kai wacce kake so idan suna wata mu'amala da kai da kake son ka yi da mace wannan tana son wannan sai ka ja ta ka yi da ita waccan kuma kana son ka yi mu'amalar da ita ba ta da shawar wannan ba ta damu da wannan ba ko kuma tana bata maka to ai ba dole ba ce ko wasu abu ko tafiya ce ai ba a ce rin ɗaurin aure an ce maka lallai ne ka kula da cinta da shanta in za ka bar gari ku tafi tare ba ai ba wannan nan dai can ce ka je in ka tafi da wannan ka tafi da wannan wannan wani abu ne na adalci da ya kamata ka yi idan har ma tafiya ta zo ya zama to baka sa wacce za ka tafi ba ka ce ina so dai in tafi da ɗaya daga cikinku to za a iya yin ƙuri'a sai ka rubuta ko su nawa ne sai ka rubuta takarda ka na ɗaya ɗaya tafiya ɗaya kuma ka rubuta zero ba komai sai a nan na ɗaya a saita takarda sai a zube matan ka hudu ne kana so za ka tafi Dubai ka sha iska ba zan ƙarshen burin mata ke na aje aje na za a sha iska a sa'ada to za a kai takarda a je a yi visa amma ban san da wace zan tafi ba tunda dai tafiyoyin na yi tafiya waccan da waccan na ku duka girman kewaya to yanzu zan yi tafiya amma ban ayyana da wace zan tafi ba amma za mu ƙuri'a wacce duk ƙuri'a ta faɗa kanta ta samu tafiya sai mu tafi ƙarshen ta kai akwai wacce ka ƙudure kake so ka tafi ka sha iskar da ita shi kuma Allah da wacce ibawa visa aka gama aka zube an sha wannan a idan aka yi mun sha raba irin wannan rigima wacce ba a so a yi tafiya sai ta ɗauko takardar tafiya jan wa'ancan kuma duk suka ɗauko zero zero aka buɗe takarda ba komai ai kaga shi kenan haka Allah ya so sai ka daure ka bi Allahumma la tu'akhidhni bima fa'altu kai talatu a kuma yi a kuma me ai sai a yi ta rigimar nan muna rara mun ji wani gida an kawo yarinya amarya ashe ita amarya bazawara ce su kuma matan gidan suna fada da aka yi auro amarya sai suka haɗa kai gatan haka mata suke sai sun zama su uku suna ganin ta yarinya ce ashe an mata aure ta yi aure dama sai suka ɗauka isa ko manya ne sai suka ce to ƙaryarta ta je gaban miji suka mallake mijin sai wannan uwar gidan yau ta je ta kwan biyu ba shegari waccan ta je ta kwan biyu in ya zo kan amarya sai kawai su share sai uwar gida ta koma suka yi haka suka yi haka to mu kuma lokacin muna zuwa gidan muna biya musu karatu ranar ga samu sai ma yare ita wannan karamar kawai rannan ta ci damara ta ce wallahi yau sai dai kwanan gaban miji ya dagule sai dai mu duka mu kwana na yi alkunya ba ku san na san abin da nake ba na yi aka ji ana magana shi kuma mai gidan da ya ga cewa mu yara ne muna ina sai ya fito ya ce sai ya ji ya sai ne ya ku tafi gida ku tafi gida karatu dai sai gobe rannan gida ya yi amsa ashe ta san abin da take to kar ka bari ka dinga rashin adalci har matarka da ake cuta ake mata rashin adalci ta yi bore idan wanda yake bi ya yi bore to abin ba kyau wannan sai da wannan baiwa Allah ta yi bore ba mu san dai ya aka yi ba amma da muka komo washe gari mun gaita ce a kwana gaban miji saboda haka wannan haƙoƙin in aka kula su aka gyara su to lalle za a samu cimma nasara a kan wato zama don haka karkabarta kamar wata ratayayya wacce take ma ba ta gaban mijin ba ko ba wacce ai komai da ita ai mu'amala ai koyi da annabi sabansa da matansa kowannensu yana rantsuwa nafi kowa gurinsa matan duka kowace tana da imani da ikirari ta fi kowace mata a gurin annabi mazan a waje da iya hulɗa annabi kowanne yana rantsuwa ya fi kowa gurin manzon Allah kusanci to haka aka karfa asiri menene zai faru sai a zauna lafiya saboda haka insha Allah daga yau za a ci gaba da jin batu akan haƙoƙin da mata suke da su a wajen mazaje kuma mata ku sa kunne da kyau duk wani haƙƙin da aka danne muku za mu buɗa shi in ya so ku kuma ku taya mu da biyayya domin a kwato muku shi Allah ya ƙara nabi da assalamu alaikum.